da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mutanen gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Laraba 13 ga watan Maris na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Jamhuriyar Niger tare da wakiliyar mu Tamar Abari, inda a yau shirin namu zai tattauna ne akan yadda al'umma suke tafiyar da al'amuran su na rayuwa yayin da aka shiga watan Ramadan. Sannan kuma za mu leƙa zauren girke-girken mu sai a gyara zama. A kasance tare da shirin yau da gobe.
Yayin da aka shiga azumin watan Ramadan, al'umma dai na kokawa da matsin rayuwa, inda har yanzu kayayyakin masarufi ba su rage farashi ba, kamar yanda waɗannan mata da na yi hira da su kan yadda suka fuskanci azumi a wannan yanayi suke cewa.
Sunana Halima. To alhamdulillah, tunda dai Allah ya gwada mu wannan wata mai albarka, to sai mu godiya ga Allah ko mun karbe shi da yanayi yanda ya samu. Amma ba a ce ba an yi shirye-shirye kamar yadda aka saba a shekarun baya, bana sai dai godiya Allah an dan yi abin da ba a rasa ba.
Har hada komai ku yanzu kuna da komai da
eh to ba a ce ba komai an yi dai wasa an yi dai wasa
kamar yadda
to an yi yar gumba dai ta kunu wanda za a kada kunu kai dan garinka su dede dan abubuwa da ba a rasa ba haka. Amma dan sauran yanzu kin gani yanayin da ya kawo lemun tsami citta duk ban su ba ko yau da na tura ma kasuwa citta ba a same ta ba ma suna wuya su kuma da su ake hadawa kin gani an yi dan lemun na haka nan ma dai na dan waro ma dai ai bude baki to bana lemun tsamin ma bai ya tabuwa alhamdulillah dai an gode ma Allah za a ce da yanayi yanda yazo haka za a aiki da shi
Yi
to muna fata Allah sauka da rahama shi muna fata Allah sauka da rahama shi a gaba kuma masu kudi da masu iko su tausaya matalakawa muna addu'a kuma Allah karba
kamar ya suke bambanta tare da
kai ai ba a hodi bambanci ba a hodi gaskiya bambanci akwai bambanci sosai ma tunda bana kayan ga su yi tsada kuma ga babu kudin kai aiki ma wannan babu shi ayyukan ma babu shi ana zazzabne to gani yanayi ko dole za a ce dai ko alhamdulillah
sunana Maryama Ahmad to tsadar rayuwa sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda wannan abin a daman ma kwanan nan muna tsaka tsadar rayuwa maimakon abin muna cikin tsaka tsadar rayuwa maimakon abin yayi sauki amma sai kasance cewa cikin wannan wata na daraja wata na alhurma wata na masu neman gobe tare da gobe wasu daga ciki sai gani suka dauki abin su dauke shi akan neman kudi sun kara sama kaya kudi maimakon su sassabta sai suka kara ma kayan tsadani kenan wannan abubuwan ne nake gani ba daidai bane ba kowa koko da kake yi a wannan watan an fara shi suka cikin wani hali na haƙulai fi sabilillahi an fara shi ne saboda babu zancin cewa za a fara azumi ana cikin jin dadi jin dadin da ake na wannan azumi kawai da yake za a yi ibada ne ibada ta kuma tanadin gobe kiyama ne ake shine jin dadin wannan watan kullum ana watan Allah kawo shi kuma a da da muke jin dadi a wannan watan cewa cikin wannan duk wani mai mugun hali cewa bari ya kara ka kudi to Allah ya yi shi saboda cikin wannan watan akwai masu neman rahamar ubangiji suna kawo daga ba suna taimaka ma wanda ba su da shi shine mujin dadin mu
Haba
hal hadawa ana lalube dai wallahi ana lalube dai ana
har hada kayan azumin ki ba
hadawa da ni za hada antama da ni za hada kawai lalube ne ake gagaran ba ne ake kawai lalube ai sai akwai za hada ke ana cikin wani hali ba sai na tona ba amma hadawa ji ai ba yau ba a da ne kake kafi hukumi da komai amma abana gaskiya gode ma Allah bismillahi an gode ma Allah.
Gwamnatin Jamhuriyar Nijar dai ta duba girman matsalar inda ta yi kira ga 'yan kasuwa da su kawo sauki a kayayyakin abinci don dai al'umma su ji saukin rayuwa. Umaru Dangote, wakilin kananan 'yan kasuwa ne nan jihar Damagaran, ya yi ƙarin haske kamar haka.
Gaskiya kamar kayayyakin masarufi kamar yadda jama'a ta yi buƙatar yanzu alhamdulillah mafi akasarinsu dama kayan da aka yi buƙata abin da ya shafi kayayyakin garake da sauransu. Wanda ya shahi na ɓangaren mu alhamdulillah gwamnati ta iya ƙoƙarinta kamar yadda ta ba da dama da tsaro da komai da hanyoyin da ake bi a kawo su cikin ƙasa don a samu da sauƙin farashi. Alhamdulillah za ku ɗauki kayayyakin abin da ya shahi wani mai wata shinkawa wani bata alimantar taliya da makaroni wannan duka za ka kuɗin su wanda ka san su a bara to bana ma haka suke irin wannan tsadar rayuwar da ake ciki a sauran kasashe abin da ya shafi kewayenmu wallahi mu dai anan babu shi saboda duk wanda zai faɗi wani abu sabanin irin yanda muke ciki yanzu gaskiya bai yi wa kanshi adalci ba bai yi wa kasar adalci ba bai yi wa magabatanmu adalci ba saboda magabatan su suka ba da dama aka ji inda za a dauko ka wannan komai nisan shi kuma da sa hannunsu da gudunmuwar da take suke sawa ta su ba tare da wata simun hude ta ma'anan ba
kamar yanzu farashin irin su shinkafa da irin taliya da kace da makaroni nawa nawa ne
to alhamdulillah yanzu farashin taliya da makaroni yanda bare muna sai da ita jika shida har shida da wani abu to yanzu kuna iya samun ta jika shida ma ita kuma shinkafa sakamakon wannan dan sauyin da aka samu shine ta dan ƙara kuɗi a kuɗin bara amma kuma alhamdulillah yanzu gwamnati ta sa hannunta 100% cikin ɗan kwanakin nan ƙalilan farashin da gwamnati ta sa na jika 14 zai tabbata a nan jihar Damagaram kuma a yanzu ma muna da shinkafar da muke saidawa jika 14 har 13.5 kenan wannan da wani sukari da sauransu duka kayayyakin nan ara kafin azumi ya zo su ana sayar da su a farashin da yafi yanzu yanda suke da sauki farafar da baya
to amma kuma yawanci mutane na kokawa kan tsadar rayuwa abinci gaba ɗaya yayi tsada wasu ma har ba sa iya sai
gaskiya lalle baka iya gama kasuwa da gaisuwa ake ta ko menene ba iyawa mutane amma alhamdulillah yanzu duk wanda zai kukan tsadar rayuwa a Nijar in ka kalli makwabtanmu wanda mutane kana kallo sun koma kamar dabbobi suna cin ganye suna guduwa suna barin gararen su wasu suna mutuwa da yunwa a Nijar babu mutum daya wanda yau zai wayi gari yace bai ci abinci so uku ba ko su biyu babu shi to wannan kasashe makwabta ga su ne kewaye da mu babu irin rayuwar da ba a yi amma a nan Nijar duk wanda ya gaya maka haka nan wallahi ya dai faɗi abin shi ne don son zuciyar shi ba don wai irin rayuwar da ake ciki ba a Nijar kuma alhamdulillah magabatan wanda muke wannan suna kokari iya kokarin su duk inda suka ga wata matsala za ta bullo ta wanda talaka zai shiga wani hali sun iya kokarin su sun kare kenan mu babban godiyar mu ga wannan gwamnatin alhamdulillah abinda take mana ta ci gaba kuma wannan ɗan lokacin da muka gaya muku mun ma ce muku gobe ko jiya amma cikin 'yan kwana kalilan za ku ga kayayyaki sun yi faduwar da ba a taɓa tamani a kasuwanni na Nijar insha Allah da sa hannun gwamnati
kenan dai wannan magana da gwamnati ta yi za ta tabbata nan a rage farashin kayayyaki
a maganar gwamnati wannan tabbatacciya ce ma tabbatacciya ce kuma muna mai ba ku albishir ba wai maganar shinkawa ce kadai ba ma farashin ta zai sauka akwai kayayyaki da dama wanda suka shahi kaya dai wanda ya shahi abinci kowanne farashin shi zai kasa kuma da sa hannun gwamnati a ciki
to akasari kamar wasu haka sauran al'umma na wasu addinai idan kamar wani sallar su ta zo ko kuma wani lokacin azumin su ya zo suna rage farashi saboda al'umma ta samu sauki na samun kayayyaki to ku bangaren ku na 'yan kasuwa kuna da wannan niyya ko kuma kuma za ku kamar karya saboda albarkar watan Ramadan mai alfarma
to alhamdulillah ina ga in kuka kalli abin duka fuskar da aka mishi ko ta wannan farashi da gwamnati ta hoto ta ce an ba da farashi ga irin abin da za a sai da albarkacin tun karo wannan watan kuma saboda gwamnati ce wanda mafi akasarin ta gaba ɗaya musulmi ne Niger kin mata 79 shine ta hanga ta gani wannan wata na ibada da zai shiga menene gudunmuwar da za ta bi musulunci shine ta tabbatar da wannan abun ya tabbata mun yi tunanin banda tseko na hanya na kayayyaki kafin wata ma ya shiga kayayyakin ya isa da jihohin da za a saida su da farashin da gwamnati ta bada amma insha Allah cikin ɗan kwanakin nan kalilan insha Allah kayan zai isa inda ya kamata kuma muna kira ga manyan mai ƴan kasuwa ba wai lalle ka dau ruwa ko kunu ka kai masallaci shine gudunmuwa a'a ka zo ka a shagonka kayan da kake da dubunnan shi in kana saida shi da farashin da yake jika 5 to kai ma ka iya ragewa ka ce yau na saida jika 4.5 ko jika 5.50 wannan gudunmuwa ce wanda ka bai musulunci duk da ma wannan aiki ne na malumai ya kamata su ci gaba da jan hankali irin haka dan kasa ta samu sauki talaka ya samu sauki kai ma zaka samu bunƙasar tattalin arzikinka ko ba nan duniya ba har zuwa gobe kiyama insha Allah
wannan ai gwamnati ita ta yi nata ta ce a rarrage farashi to kamar ku bangaren ku ba ku ga juna ba na cewar ku ma bari ku kawo ma al'umma gudunmuwa ku ganin irin yanda al'umma take kuka ga wannan matsi na rayuwa
akwai kungiya ta ƴan kasuwa ta mu kuma da kowane lokaci akwai lokaci da muke sawa kamar irin wannan watan ya shiga albarka ana zama a ga gudunmuwoyi wace iri ce ya kamata a bada wanda ya Allah za mu ɗauka mu kai ga magabata ne a wanda kowa zai iya yi ne ga shagon shi gurin masana'antar shi ko kuma a'a mu karar kanmu ne kamata mu jagoranta mu yi wani abin da ya dace duka wannan muna yin shi kuma cikin wannan satin insha Allah ƙungiyar ƴan kasuwa za ta zauna da zummal wannan abin da aka saba dama da satin farko na watan azumi muna irin wannan zama kuma wannan dama da kuka bani ina so in ƙara kira ga ba wai sai ɗan kasuwa ba duk wanda yake rayuwa a cikin al'umma Allah ya ba shi dama ya kamata a ce shi ma ya taimaka iya abin da zai iya
maka ganin kamar kun yi latti tunda tuni har an fara azumin
ina ga dai kowane abu iya da irin tsare shi to mu tsarin mu haka ne in lokaci ya kai in aka shiga dan saboda abin da ake fuskanta ko azumin zai zo shi kila mu kallu wani abu wanda ya kamata mu ragewa farashi a to shi kuma ba shi bane a wannan lokacin jama'a take bukata kenan sai an shiga azumin an ga a menene jama'a ta karkata akan shi ko ake karancin shi yaya za a yi a tabbatarwa da ƴan ƙasa sun same shi cikin sauki ko a rage mai farashi to shine irin wannan yanzu tunda an shiga za mu leka mu gani tunda mutanen mu duka tare muke ƴan kasuwa ne wani abu ne yake da wahala ko yake da tsada wanda ya kamata mun zauna a yi magana rage mai farashi insha Allah
har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ku dan shakata da wannan
marhaba ya ramadan
to waje lare mata wata dattijuwa da ta gajiya kuma take ganin yau cewa ta yi ta dade rabanta da ganin irin wannan azumi cikin wannan hali
sunana lare mata
wallahi wannan tsadar rayuwa ni tunda nake banga ban taba ganin irin ta ba sai bana bakka a daki bakka a waje kuma ga azumi yazo kawai gashi na kullun kana tunani ina ciyo kuma ina tunanin na gobe eh dai kawai Allah muka bai ma zabi amma akwai matsala
ya aka fara azumi
azumi to gashi nan dai yanzu muna tunanin na mareta an yi saurukin ko ana tunanin na mareta a gaskiya wannan matsalar da tsadar rayuwar wannan komi yayi tsada balle elbe wal Allah shinkafa dan bawan Allah makuroni kawai an ka kudi an kara mishi tamar da in kina da jikka 15 sai ka sai buhun shinkafarki dan kilo 25 sauran ki sai karton makalki har ki samu na naman miya a ciki amma a yanzu sai kina da jikka 20 da wani abu zaki samu buhun shinkafar dan kilo 22.3 kuma tukun ki samu makal mai da 20 he in abinda muke fata Allah ubangiji Allah ka taimaka Allah ka kawo warwaran abun wannan Allah ka galgadu wanda zaka galgada a bude komi kuma gaskiya ɗan kasuwa ma wayansu suna da matsala gashi nan an ce a rage kuɗi amma mutane sun ki rage ba kawai kuɗin ya karu yayi gaskiya muna cikin matsala amma Allah iyo da mi zan hada kawai daga nan kamar yace Allah ya bani in sha ruwa kawai yo mi zaka eh kuma ya kai tunanin na goban inda zaka same shi haka ne ina dalili to wajen hatsi taimako ne na Allah mun samu na samu wani ya taimaka mini nayi gumbata wanda zan sha ruwa da wanda zan kada kunu ina da wannan kuma wannan kuma dan manda dan barkono dan kulkule dan kayan yaji a ran maji kuda ma ba san shi ba muke tansiyun ta bi ta bubbuge ta kalkashi
kunun kare kike sha
kunu nake sha shi ma in na sha he na sha wahala ina da rai da lahiya an gode ma Allah
to kamar yanzu ki bambanta azumin bara da kuma na bana
na gaya miki ba a taba ba azumi irin na bana a matsala ta abinci da tsadar rayuwa irin na bana kamar ba a taba yi ba kin ga a takaice dai in kika gani na samu shekaru da dama ko to wallahi ban taba ba a taba ba ma ni ba wani ma bai taba ba azumi irin na bana a cikin matsalar wannan matsaloli ga suna
ina kamar yan masu kuɗi yan kasuwa masu hannu da shuni da suke raban abinci kuɗi da sauran abubuwa
to wannan alhamdulillah wannan masu taimako akwai sun wajen azumi ya raba suna yi sun wajen sallah ta kusa suna yi
da ki samu bayan su kenan
a sai dai wannan lokacin dai in yazo masu bada gaskiya suna bada to masu akwai dan Allah suwa annabi su sassabto kudin shinkafa kuma sadaka kalka ce he wani ko wani duk wanda ka gani ba shi sadaka ce yaje ya ci da bakin shi azumin shi wani wai rishin abinci yayi hana mutun azumi wani amma rishin abinci sai ya hana wani azumi amma in ana samu ana sadaka ana taimakawa sai kiga kowa yayi azumin shi Allahumma lafiya
to akwai wasu da zaki gani dan uwanka ne ma yana da akwai kin gashi nan da kudin da komi ana da haka shi zabi wane ne kuma amma ba ruwan su kawai sai dai su ci su gasi
tamar kalki sa in yi kuka kon makalan kuma na dawa da kalankan kuma naka na gida baya baka ba baya baka ba na da wade wani ya baka amma na da gidan wa'ansu gaskiya alhamdulillah
bai ba
to ai adiba a gani a sallam to naka ne hannunka bai ya tsami ka yanke ka yadda in ka samu bai ma dan uwanka wani na da ma iya bashi balle kai na gida a taimaka da na gidan da na dawon duka a taimaka
su ma dai malamai kira suka yi da a bada taimako ga mabukata musamman ma yan kasuwa masu hannu da shuni da dukkan wanda Allah ya rufa wa asiri
Muhammad Sabit mun gode wa Allah ta'ala da ya kawo mu irin wannan lokaci na Ramadan lokaci na samun lada da ayyukan ibadu wanda a cikin wannan wata ne kamar yadda muka sani muke da Allah madaukakin sarki yake ya ware wa rana ko dare wanda shine mafificin kowane dare a cikin darrai na shekara shi wannan lokaci da Allah ya kawo mu Allah madaukakin sarki kamar yadda muka sani hakimu ne daga cikin sunayen shi akwai al-hakimu wa huwa al-azizul hakim wa huwa alimun hakim ne hikima ne menene mai hikima shine wanda yake dora kowane abu a gurin da ya dace da shi kenan Allah madaukakin sarki baya kowane irin abu ka kawo ya kawo a kasancewa shi mai hikima to yana kawowa kowane abu gurin da ya dace da shi ne ya kawo mana wannan matsar rayuwa a irin wannan lokaci ne dan ya jarraba mu ya jarraba wanda ba su da ya ga ya ne za su yi hakuri wani irin hakuri za su kuma wahallo jarrabawa ce su ma akan masu akwai su kuma Allah ya jarrabe su ya ga ya ne za su yi wannan abin da ya ba su dukiyar wannan tashi da ya ba su ya sa su masu rabawa ne amshi ka kai amshi ka bada sa iya kaiwa ko kuma rikewa za su yi a hannun su dan dukiya duka dama dukiyar Allah ce saboda a cikin irin wannan wata na Ramadanu duk abin da zaka yi in ka diba ka aiki na lada daga bakara hannasi zaka ga alqur'ani mai girma yana nuna cewa duk abin da kai na lada to ana sadaka in kai sadaka a ƙarshen aikin lada ko da ibada ce ta gabbai in kai ta bayan yin ta sai kai wata sadaka to wannan sadaka tana zama tana sawa a amshi ibadar wannan kuma tana zama kafara inda wani lihi da kai a cikin ibadar wannan ko wata gaugawa da kai ko kuskure a cikin ibadar wannan sadakar da zaka yi kan sawa a amsa to shi ma Ramadan haka yake duka wanda yake da ya taimaka aiwai ta sadaka a cikin wannan wata bayan yawaita sadaka kuma duk abin da ya zama abin da baka iya bada shi sadaka kuma kake saida shi to ka rage shi ka dauki riba el kadan dan ka samu albarka a gurin ubangi
madalla ma sauraron mu yanzu kuma zamu je ga zauren girke-girken mu
bayo Allah duwo
yanzu kuma masu sauraro sai mu koma bangaren kwalama inda zamu saurari girke-girke daga bakin Hajiya Nana Hamet
Assalamu alaikum to ni dai sunana Hajiya Nana Hamet gani nan anan da maganam kamar yadda kika isko ni gashi nan saboda kin san harkan azumi yana bukatan kayayyaki da dama musamman ma kaya na marmari wanda ba a saba shan su ba a kulliyomi kullum haka kenan mutum in yayi azumi ya kamata ya samu dan abubuwa na kwalam da makulashi ya bude baki shi dai a harakan azumi kamar yanzu gashi yanda kika tardo ni abubuwa da muke yi daban-daban muna yin kunu na murdam kamar a barbarce yake hakanan irin da bare-bare suke sarrafa shi gashi nan sai ki nemi hatsinki hatsi surfafe sai kin wanke shi kin hudda mishi komi da komi da disa da tsakuwa da komi sai ki kai shi mashin a niko shi kamar yanda kika tardo gashi nan hatsin an niko shi an yi gari to bayan an yi garin wannan kina rage dan hatsi kadan wanda asirhe ne haka a gyare dan kadan haka kamar cikin kofi guda to ga gumbar taki ko kuma mu ce gari wannan wanda aka nika shi da hatsi da tattasai ake gamawa da karamfani da citta ana sa mishi kimba kin san kimba wanda ake gama ai ko hura haka to dan bakin nan dogo kimba sunan shi da karamfaninki da tattasanki da hatsinki da cittanki su wa'annan kayayyakin kin buga kin dan dake su sai ki gama shi cikin hatsin wannan ga dan hatsinki na doki ake cewa da kika hudda shi wannan hatsin in kika dora ruwa bisa kan tukunya kika zuba ruwan ki sai ki dauko wannan hatsin kamar yanda kika gani gashi muna yi a gaban mu ki zuba ruwan wannan hatsin wannan cikin ruwan sai ya tafasa ya tawalwasa ya tawalwasa hatsin in ya dahu sai ki dauko wannan garin naki kin gane ko wannan garin da kika niko eh kina so kina kirba wani sai yana kirba dan ya hadu ya kama jikin shi in kuma biki kirba ba ma babu komai babu matsala sai ki dauko wannan hatsin gumban naki da kika dauko sai ki rage dan kadan sai ki dame shi da ruwa madaidaici da nono eh ga nonon ki mai kyau in kin damu ne ko nonon ki haka nan mai tsami dai haka gwangi sai ki dame shi bayan kin dame shi da kadan dai ba da ruwa da yawa ba haka zaki dame sai ki aje wannan kullun da kika dama shi kuma wannan ruwan da kika tawasa shi tare da hatsi ya dahu sai ki sabke shi kin gane ko in kin sabke shi ba da zayi ba da wuta ba haka wuf zaki dauko shi ki zuba shi cikin kullun wannan da kika dama sai ki sabke shi in ya dan huce wannan tawalwasa ya dan huce sai ki dauko ki zuba shi cikin wannan kullun naki ki zan zuba kina motsawa wannan dan garin da kika dama rage dan kadan sai ki dauko wannan nono dama kin rage shi ma kin raba kin aje sai ki dauko wannan nono da dan gari dan kadan ko gumban dan kadan da kika rage sai ki dame shi da nonon nan kuma shi ma sai ki sa shi ki kada shi cikin wannan kunun da kika nan kuma kin dauko cikunki mai kyau lahiyayye kin wanke cikunki bai da dauda kin bubbuga shi kuma bugan da zaki ba kya mai da shi gari haka gurori zaki shi da ido kin dake cikunki sai wannan cikunki dauka wuf ki zuba shi cikin wannan kunu ki motsa shi sai ki amfani da siga in kuma biki son siga ma sai ki sha abin ki haka kina iya shan shi da gumi ko kuma yayi sanyi ya huce haka kina gani gashi ne yanda muka sarrafa shi duka a gaban ki to wannan da shine ake yin bude baki bayan an sha ruwa sai ka sha abin ka mai son sukari sai ya sha wanda bai son siga kuma shikenan ya sha abin shi masu diabetes za su gansu na diabetes su sha
kafin mu karkare shirin namu albarkacin watan Ramadan ga wannan sakon
Gidi Abdurrahman Difa Niger to ni gaskiya darsan Ramadan akai na zan iya cewa Ramadan gaskiya ina alfahari da zuwan Ramadan a kodayaushe domin ina karfafa ibaduna a ciki ina yawaitan karanta Qur'anai ina yawaitan zuwa masallatai domin sauraron wa'azi kana kuma gaskiya lokacin Ramadan idan yayi a kodayaushe babu wani irin waɗansu abubuwan da bai dace ba musamman dai nahi karfafa dai komai a bisa kan al'amuran ibada domin saboda ibada a cikin watan Ramadan yana limkuwa ne kamar yadda malaman mu ke fadi a kodayaushe dangane da haka nan gaskiya nake yawaita ibada na a ciki
Assalamu alaikum ni sunana Abubakar Isufu ina daya daga cikin matasan da ke cikin kungiyar da ake kira CCGP ko kunce hadakar kungiyar matasa da ke a da'irar birnin Difa don ka tasirin azumi akan kaina ko ku akan matasa gaba daya ganin cewa azumi yana da tasiri sosai inda zaka ga masallatun ne yanzu idan ka je zaka gani cikin kashi 90 cikin 100 duka matasa ne a sahun gaba kenan wannan yana nuna cewa matasa suna samun nutsuwa sosai kuma suna kwadaita da falalar da a cikin shi wannan wata na Ramadana suna sa kansu ga ibadu kuma suna saduda suna barin duk irin abubuwan da suke yi ganin cewa an ka duba cikin da'irar birnin Difa a lokacin da ba azumi ba za ka ganin matasa suna shagala da bisa ayyuka irin na asha kade kade da sauransu mai amma da an ce watan Ramadana yayi zaka ga kowa ya bar dukkan wani abin da ka san na matsala ne an aje shi gefe an dawo ana sauraron wa'azi masallaci ne da maraiki ko da yaushe kaje zaka iske matasa ne suna nan sun taru sun cika masallaci ne suna sauraron suna dukan darasi suna sauraron wa'azi suna duka abubuwan da ya kamata kenan azumi yana da tasiri sosai inda yake sa matasa sosai suna koma suna samun nutsuwa suna koma ga Allah ko sa addini
Lale marhaba da wata mai falala
Ramadan
ya dan uwa mu yin ma yau ga wata mai alfarma ya dawo Ramadan
Lale marhaba da wata mai falala
Ramadan
ya dan uwa mu yin ma yau ga wata mai alfarma ya dawo Ramadan
Assalamu alaikum ya dan uwana
Ramadan
yau ga wata mai falala ya dawo mana
Ramadan
sai mu dauke niyyar kyautatawa dan uwana
Ramadan
mu yi sadaka mu yi kyauta mu hano da barna
Ramadan
mu yi juriya dan uwa da nafiloli a Ramadan
Sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar mu Tamar Abari da wadda ta daidaita mana sauti Julie Lescrasham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a sha ruwa lafiya
Da malalaci